This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 17 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
To Hafiz, rundunar tsaron Najeriya ta tabbatar da kawo mutane da dama bayan wani kisan killa da aka yi wasu manyan hafsoshin soja hudu da dakarun soja 12 a yankin Niger Delta. Rundunar sojin Nijar mai mulkin kasar ta soke yarjejeniyar soja da ta bai wa jami'an soja da farar hula a ma'aikatar tsaron Amurka damar shiga kasar ta. Haka kuma za a ji cewa a yau Lahadi kungiyar tarayyar Turai ta ba da sanarwar bayar da tallafin dala biliyan 8 ga kasar Masar mai fama da matsalar tattalin arziki.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar katse hulɗar ayyukan soji da ƙasar Amurka.
Jamhuriyar Nijar ta tsinke hulɗar ayyukan soja da ƙasar Amurka sakamakon rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da aka fake da ita don shigo da dakarun sojan Amurka a ƙasar ta Nijar a shekarar 2012.
Daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Sule Mumin Barma zai gabatar, inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a jamhuriyar Nijar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Hedikwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da kawo mutane da dama bayan wani kisan gilla da aka yi wasu manyan hafsoshin soja hudu da dakarun soja 12 a yankin karamar hukumar Bamadi da ke yankin Niger Delta. Kawo yanzu dai bayanai na nuna cewa sojojin Najeriya sun yi wa yankin kawanya, inda al'ummomin yankin suka fara kaura. Mai magana da yawun hedikwatar tsaron Najeriya Janar Tukur Gusau ya yi wa wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Abubakar ƙarin bayani.
Akwai wasu al'ummomi guda biyu, Okoma da kuma Okolaba, na wannan ƙaramar hukuma ta Bomadi suna rikici a tsakaninsu. A sakamakon haka suka je domin su aiwatar da zaman lafiya a wurin, sai kuma wannan al'umma suka fada musu. Bisa ga wannan aka ƙara jami'an tsaro domin su je su kai musu ɗauki. Duk da haka wannan al'umma suka sake fada musu, suka kakkashe wasu daga cikinsu. A cikin waɗanda muka rasa akwai shi kwamanda na bataliya ɗin mai mukamin Lieutenant Colonel da Major guda biyu da kuma Captain ɗaya da sojoji guda 12. So kana maganar mutum guda 16 kenan waɗanda suka rasu a cikin wannan hatsaniya. A tuni dai shugaban soja na sama da ruwa da ƙasa, wato Janar Christopher Gwabin Musa, ya bada umarni a gano waɗanda suka yi wannan aika-aika domin a kama su a kuma hukuntar da su.
Haka kuma rundunar sojan Najeriya dai ta ce ta kama mutane da dama da suke da hannu dumu-dumu wajen wannan kisan gilla. Da haka kuma na tuntuɓi wani makwabci inda lamarin ya faru, Musa Heri Agali.
Villagers who are calling us over the matter, that was what the soldiers reported, wasn't what happened. That was all they are saying.
Yana cewa ne mun wayi gari a baya-bayan nan, inda bayanai suka nuna cewa wasu daga wari sun kira ni, inda suka ce sojoji da dama sun zo sun tarwatsa musu gidajensu, kuma dalilin da ya sa kenan mutane suka gudu suka bar mahallansu a ƙauyukan da lamarin ya faru. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To Allah ya kyauta, a gaida Lamido Abubakar. Rundunar sojan Nijar mai mulkin kasar ta soke yarjejeniyar soja da ta bai wa jami'an soja da farar hula ma'aikatar tsaron Amurka damar shiga kasar ta, kamar yadda kakakin mulkin sojan kasar Kanar Ahmadu Abdulrahman ya bayyana a ranar Asabar. Matakin wanda zai fara aiki nan take ya biyo bayan ziyarar da jami'an Amurka suka kai a wannan makon ƙarƙashin jagorancin mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Molly P tare da Janar Michael Langley, komandan rundunar sojan Amurka Afirka. Abdulrahman, wanda ke magana ta gidan talabijin na ƙasar Nijar, ya ce tawaga Amurka ba ta bi ƙa'idojin diflomasiyya ba, kuma ba a sanar da Nijar game da ƙunshin tawagar ba da ranar za ta isa ko kuma ajandar da za a bi. ya ƙara da cewa tattaunawar ta shafi sauyin mulkin soja a Niger a halin yanzu da haɗin gwiwar soja tsakanin ƙasashen biyu da kuma zaɓin abokan hulɗa da Niger ke yi a yaƙin da ake da mayaka da ke alaƙa da Al-Qaida da ƙungiyar ISIS. Muna ɗauke da ƙarin bayani nan tafi.
Nan ba da jimawa Sarfilu zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumomin mulkin sojan Nijar sun ba da sanarwar katse hulɗar ayyukan soji da ƙasar Amurka sakamakon abin da suka kira rashin dacewar yarjejeniya da buƙatun ƙasar mai fama da matsalolin tsaro. Suna masu kwatanta hulɗar da wacce aka kulla akan turbar da ta saba wa ƙa'ida. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimomin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple.
Sanarwar da kakakin majalisar CNSP Kanal Abdurrahman Amadu ya gabatar a kafar talabijin mallakar gwamnati a cikin daren jiya Asabar na cewa Jamhuriyar Nijar ta tsinke hulɗar ayyukan soja da ƙasar Amurka sakamakon rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da aka fake da ita don shigo da dakarun sojan Amurka a ƙasar ta Nijar a shekarar 2012 cikin wani yanayi mai kama da tilashi ba dan rai ya so ba. Haka kuma rashin samun wata gudunmuwar da ta dace daga Amurka a yunkurin murkushe matsalolin tsaron da ke sanadin rasa rayukan sojoji da al'ummar Niger ya sa majalisar CNSP da gwamnatin riƙon ƙwarya suka umarci dakarun nan 1,100 da Amurka ta girke a sansanoni daban-daban su fice daga wannan ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba a cewar wannan sanarwa. Wannan sabon al'amari na zuwa ne a washegarin ran gadin da wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka ta gudanar a Niger a ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka Molishi, inda suka tantauna da Prime Minister Ali Lamin Zain da wasu makarraban gwamnatinsa dangane da shirin mayar da Niger tafarkin demokuraɗiyya bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Kodayake yunkurin ganawar Amurkawan da Janar Abdurrahman Tani ya jikira lamarin da ke fayyace alamun an yi watsewar baran-baran a zaman da ya haɗa jami'an ƙasashen biyu. A wani bangare na wannan sanarwa, hukumomin na Niger sun nuna rashin gamsuwa da abin da suka kira muguwar halayyar da sakatariya Molifi ta nuna a yayin ziyarar ta ranakun Talata, Laraba da Alhamis ɗin da suka gabata. Hulɗa a tsakanin Niger da ƙasashen Rasha da Iran na daga cikin batutuwan da sanarwar ta hukumomin mulkin sojan Niger ta taɓo. Suna masu kare matsayin ƙasar da suka ce tana da 'yancin zaɓin ƙawayen da suka dace da manufofinta a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta. Ƙasar Amurka wacce ta yi Allah wadai da juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023 ta dakatar da baiwa Niger tallafin da ta saba bayarwa a fannoni da dama ciki har da fannin tsaro. Haka kuma ta shayin hannunka mai sanda kan dukkan wani yunkurin kulla mu'amala da ƙasashe irin su Rasha masu amfani da sojan haya a matsayin hanyar kula da sha'anin tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida da Sule da wannan rahoton, yanzu kuma ga Sarfil ya dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
Ana sa ran ci gaba da tattaunawa tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas a yau Lahadi, a cewar wasu jami'an Masar guda biyu da suka zanta da kamfanin dallancin labarai na Associated Press bisa sharaɗin a sake sunansu. Hamas ta bayo masu shiga tsakani wani sabon shiri mai matakai uku wanda zai kawo ƙarshen faɗan. Isra'ila ta aika da masu shiga tsakani zuwa Qatar domin gudanar da sabuwar tattaunawar. Ana ci gaba da yin kashedi game da harin soji da Isra'ila ke shirin kaiwa kan Rafa da ke kudancin Gaza, inda fiye da rabin al'ummar yankin ke samun mafaka, kuma dubatan mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin Tel Aviv domin nuna adawa da gwamnati. A yau Lahadi, ƙungiyar tarayyar Turai ta bada sanarwar bayar da tallafin dala biliyan 8 ga ƙasar Masar mai fama da matsalar kuɗi a cikin fargaban matsin tattalin arziki da tashe-tashen hankula da rikice-rikicen da ake fama da su a ƙasashe makwabta na iya haddasa ƙarin bakin haure zuwa gaɓar tekun Turai. An shirya sanya hannu kan yarjejeniyar ne yayin wata ziyara da shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban ƙasashen Belgium da Italiya da Austria da Cyprus da kuma Girka suka kai, a cewar jami'an Masar. Kunshin ya hada tallafin lamani a cikin shekaru uku masu zuwa ga ƙasa mafi yawan al'umma a ƙasashen Larabawa, a cewar tawagar tarayyar Turai a birnin Alkahira. A cewar takarda ta fito daga wato tawagar EU a ƙasar Masar, bangarorin biyu sun inganta haɗin gwiwarsu zuwa matakin shiryawa da cikakken haɗin gwiwa, wanda ke ba damar faɗaɗa haɗin gwiwar Masar da EU a fannoni daban-daban na tattalin arziki, da ma waɗanda ba na tattalin arziki ba. Wani harin da ake kyautar zaton 'yan tawayen Houthi na Yemen ne ya haddasa wata fashewa a kusa da wani jirgin ruwa a mashigin tekun Aden. Mai yiwuwa shi ne harin da suka kai na baya-bayan nan kan jigilar kayayyaki ta hanyar ruwa mai mahimmanci da ke kaiwa ga tekun Bahar Maliya. Cibiyar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta rundunar sojan Birtaniya ta ce fashewar ta faru ne da sanyin safiyar yau Lahadi, a daidai lokacin jirgin ya wuce Aden ta shajjira jiragen ruwa a kudancin Yemen. 'Yan tawayen Houthi sun kai hare-haren wuce gona da iri da makamai masu linzami a yankin, lamarin da ya kaci kaska jigilar makamashi da dakon kaya ta tekun Aden. 'Yan tawayen ba su ɗauki alhakin kai harin nan ba, ko da yake yakan ɗau Houthi 'yan sa'o'i kafin su amince da kai harin.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumadumansu. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 12. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, barkanmu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida, shirin da ke kara haska fitila kan muhimman abubuwan da suka wakana a tsawon mako a kasashen Afirka. Muna tare da wasu sanannun 'yan jarida da suka hada da Abdulrasak Ibrahima na gidan rediyon Alternative FM da Zakari Adamu na rediyo da talabijin Kanal 3 Niger. Malamai, barka ku da zuwa.
Barka malamai su.
Labari na farko da za mu yi fashin baki kansa shine ziyarar kwanaki uku da tawagar wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka ta gudanar a Niger. Tawagar wacce ta kunshi mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka Molishi da takwaranta na harkokin tsaro da kwamandan rundunar tsaro ta AFRICOM ta tattauna da Firayim Ministan Rikon Kwarya Lamin Zen game da inda aka kwana dangane da tafiyar da lamuran mulkin rikon kwarya da batun shirin mayar da Nijar ta farkin demokaradiyya watanni 8 bayan juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum, sai dai da alama rangadin ya bar baya da kura ganin yadda tawagar ta koma gida ba tare da samun ganawa da janar Abdurrahman Tani ba. Malam Abdulrazak, wacce irin fassara za a yi wa wannan al'amari a jaridance?
Na ɗaya dai ana cewa shi bai gane da su ne ba, duba da yadda masu goya mai baya suna da aƙida jin wasu ƙasashe na ƙetare, suna ganin idan ya kusanci Amerika tamkar ya yi amayala shi ne tun da ya ce za a yi sabon ƙawance da sabbin ƙasashen duniya. To yanzu abin mamaki kuma shi ne wannan zuwar ba wata sanarwa a hukumance ta hito ta rashin ganin su, da kuma ba sanarwa hukumance ta hito ta me yasa bai gane su ba. Mu shi ne abin da ya ɗauka mana hankali, ya kamata a hito a haɗa mayan ƙasa me sun kaso tambaya, me yasa bai tarbe su ba, ko me zai biyo baya.
Kana ganin kamar rashin ganawar nan da shi Tani watakila zai iya shafar makomar hulɗar ƙasashen biyu?
Eto yana iya taba, saboda ni a matsayina ɗan Afirka ina ganin cewa mu ba cika al'adunmu ne ba idan mun ga baƙo mu da shi. ko kore mutum murye ba za mu dawowa ba. Ai ko koran Faransa ya ɗaya daga cikin ganin kawai kuskure ne an kai. Baka kora ka ruhi, amma kana ai kora ka ce wani zo a harko can mu yi aiki a jahilance, yanzu ga hanyoyi da za mu yi ni ka samu kai ka samu sai a gyara jejeniyar. Ni a tuwai na yaka an tira.
Zakari, kai ya kake kallon wannan batu na ziyarar nan da kuma irin abubuwan da suka biyo baya?
To ka san ita kasar Amerika idan za a diba tun lokacin da aka yi juyin mulki kawo yanzu tana bin abubuwan da ke faruwa a Nijar ne cikin yanayi na taka tsantsan. Lalle sun hito sun nuna rashin jin daɗi da wannan juyin mulkin da aka yi, kuma suke buƙatar lalle a gaggauta maido da ƙasar akan tafarki na demokradiyya, abin da ya kai su ma da ɗaukar matakai na yanke dukkan waɗansu tallafi da suke ba ƙasar ta Nijar. Sannan kuma idan aka diba kawo yanzu babu wani tsama tsakanin sojojin da ke mulki a Nijar da kuma ƙasar ta Amerika, tun da kawo yanzu akwai sojojin da ƙasar ta Amerika kusan 100,000 da ke jibge a nan Nijar. Ko da yake kawo yanzu ba a bayyana wata sanarwa ba na cewa ga dalilin da ya sa shi shugaban kasar ya yi ganawa da ita wannan tawagar, tana yi wa wannan ganawa da aka yi da Prime Minister da kuma sauran makaraban da gwamnatin zai wadatar su isar da sakon zuwa ga shi shugaban kasa abin da ke tafe da su.
Kan wakilcin gaskiya ne Muhammad. To madalla, mun sake dawa a shirin dandalin yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Malam Abdulrazak, batu na biyu da ke ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jama'a a wannan mako a nan Nijar shine matakin hanawa shugabar tawagar ECAP Sahel wadda cibiya ce ta ƙasashen Turai wadda ke baiwa jami'an tsaron Nijar horo kan dubaru da suka shafi yaƙi da ta'addanci. Ya kake ganin wannan mataki na hanawa ita Madam Kadja Dominique fita daga ƙasar ta Nijar bayan da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta ce ai ta gano wasu makamai da aka ɓoye su a wani gida a unguwar Francophonie ta birnin Yamai?
Kaga wannan batu abu ne wanda akwai ayat tambaya da yawa kumshi da shi. Wataƙila su hukumomi wannan na majalisar a cetan ƙasar sun ga cewa duba da zargin da sun ka a baya ya ɗaya daga cikin abubuwan da zai sa ko suna bincike ba su bata dama ta yi ba, tunda har yanzu akwai tambaya inda gidan da aka ce aka ga wannan makamai me ake azasa, ko kuma suna ganin idan ta tafi yanzu ba su ji ta kulla musu a can baya ba. Amma ana bar halar ai kurin kumya ai wakilan jami'an sun zo kuma a nan Nijar domin sabunta hulɗar su da ƙasar Nijar, ko ba dan cewa ita wannan ikabar sunan almai take nan ba da sunan tare turi ne take, ya kamata ta to a matsayin ita wannan jami'a sa to ta nemi alfarma na Ameda yawwa da Nijar din, to ko saboda na alaka ya kamata nan ba ta a bar ta je ta yi muradunta, to kuma ta ji gaba da zamana na dai ba kama ta za a yi ba kun ba aiki za a bata ba. Ni ina gani jagorin wannan jami'a CNSP to su bude ta je Allah shi in jikin aka yana samu sakamakon binciken ana iya yadda sanarwa ce to ga abin da ake zargi ya tabbata.
Zakari, kana ganin matakin hana wannan mata ta ECAP Sahel fita daga Nijar abu ne da ya dace?
Ni abin da make ƙara ɗaure min kai shine su kansu hukumomin da ke mulki a Nijar a yau idan abu ya faru sai tsaya suna ta jan kafa ba a hitowa a wa ƴan ƙasa bayani dalla-dalla akan me yasa suke ɗaukar ire-iren wannan matakan. Misali, makaman da aka ce an kama na ita wannan ƙungiyar ta ECAP Sahel biyu bayan kama wa'innan makaman illa banda rahoton da aka gani an yi an tsara na a talabijin na ƙasa wanda a cikin wannan rahoton ne aka yi dukkan waɗansu bayanai, su haka su gwamnatin ba ta hito ta yi wani sanarwa ba a hukumancin cewa makaman nan ga inda suka hito ga yadda aka kama su ga shi. Kaga har yanzu su ma ba su hito suka yi bayani akan dalilin da ya sa su ɗauki matakin hana ta fita daga ƙasar ta Nijar ba. Kake ganin da yake yanzu an ɗauko wata sabon tahiya na neman a daidaita kuma a ƙara kulɗa da sauran ƙasashe na duniya musamman kamar ƙasar ta Jamus, ya kamata su riƙa taka tsantsan akan irin matakan da za su riƙa ɗauka kada a je wajen gyaran gira kuma a rasa ido, tunda ana neman ne a sasanta da ƙasashen duniya.
Yawwa, to mun sake dawa a cikin wannan shiri na dandalin yan jarida. Labari na gaba shine wani abin da za a iya kiransa abin albishir domin alƙaluman ƙididdiga a rahoton da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNDP ko kuma PNUD ta fitar na nunin cewa Niger ita ce ƙasa ta 189 daga cikin ƙasashe 193, wato ta shige gaban ƙasashe irin su Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da Sudan ta Kudu da kuma Somalia, wanda kuma ana ganin kamar an samu ci gaba sosai a bisa la'akari da yadda aka shafa shekaru da dama ƙasar kusan al'adance ita ce dai ta kuta daga ita sai kura idan aka fitar da waɗannan alƙalma. Shin Abdulrazak, yaya wannan labari ka ji shi kai?
Shi wannan mizanin awo and this reply wanda aka auna matakin ci gaban ƙasashe abu ne wanda bisa kan fanni uku aka auna shi: tsawon rayuwa, lafiya da kuma sakamakon ci gaba da ake samu a cikin ƙasar nan. Duk wannan guda uku idan ka jira su abubuwa ne wanda ya kamata a ce shugabannin sun kan mulki tunda mulkin siyasa ne demokradiya ne an kai. Ba su yi ma 'yan ƙasar adalci ba sun kai su wannan matsayi. Abu ne wanda ya kamata a ce sun yi ya huce mu haka. Ni na yi mamaki da an ka ce mun kai wannan mataki mun kore, amma in ka duba ai fannin da ake ɗauka mu Niger ba wai da ƙasashe da aka zano mun huce su tun yaushe. Hamma wanda ba ya tsammani idan ka ɗiba cikin rayuwa har da ma'aunin na kirki ne a gai ko ku ana auna shi yadda ya kamata bisa adalci mu wuce can. Ni ina mamaki in ka ɗibi yadda muke rayuwa, wallahi malam Sule, in ka ɗibi rayuwar talakan Niger da wata ƙasa makwabciyarmu cikin wasu ƙasashe na makwabtanmu, wallahi kana san cewa talakan Niger yana rayuwa hife da su,
yana jin daɗi
da su. Amma ni ina mamaki a ce wai an kama na matsayi, to ya kamata a yi mana adalci idan baɗi za a auna musu kan matakin da ya dace da mu. Ni tun na tashi tun da wayo kun shiga an ce talakan Niger yana rayuwa ne ko ya dogaro ga ini akan dola ɗaya ta Amurka, to kuma har yanzu haka ne. Kinan ba ta wace kuma har yanzu mu ne baya ko kuma na bi wasu ƙasashe can na wanda kullum ana yaƙi cikin su. Mun kuma nan kuma kaka cikin zaman lafiya muke bancin ta'addanci da irin riske mu 'yan shekaru na baya.
Zakari, wai a yau wace gwamnatin kake ganin ya kamata za a iya baiwa ko kuma ɗorawa alhakin ci gaban nan da aka samu tsakanin hanɓarerriyar gwamnati ta Muhammad Bazoum da kuma sojojin da ke mulki a halin yanzu?
To wannan rahoton tunda na shekara ta 2023 ne ita wannan hukumar ta wallafa kenan, sai a ce wato sun yi amfani da ayyukan da aka gudanar ne a wannan shekara, kuma da aka diba ayyuka ne da ya gudana a lokacin mulki na 'yan siyasa kuma ce na demokradiyya. Wannan mataki gaskiya ga ɗan Nijar AGC sai ce abu ne na farin ciki, amma abin kira a nan shi ne yana da kyau su kansu shugabanni su ƙara ƙoƙari na ganin cewa an wuce wannan matakin da ake ba Niger kowace shekara. Kaga cikin wannan sakamakon da aka bada an ce duka ƙasashe uku ne ƙasar ta Niger ta tserewa daga cikin ƙasashe 100 har da 93.
Barkamu da dawa a cikin shirin dandalin 'yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka. Malam Abdulrazak, bari mu magana akan yanayin rayuwa ko kuma tsadar rayuwa a wannan lokaci na azumin Ramadan, irin su karancin matsalar wutar lantarki da kuma yadda farashin ababen masarufi ya yi tashin gwauron zabe. Makonni kaɗan bayan da kungiyar Sedeo ta cirewa ƙasar takunkumin da aka kakaba mata na wata da watanni sakamakon juyin mulki.
Rayuwa ta talaka yanzu cikin wannan yanayi na azumi. Akwai rashin wuta isassa, ba a samun wuta isassa. Yawwa, rashin wannan wutar lantarki kuma ya shafi rashin samun bututun ruwan da ke ba mutane ruwa. Suna shi ma da an ce ba wuta akwai matsalar ruwa. Duk wannan ya zo iske talakan Nijar a cikin wannan yanayi na azumi. Kaga abu ne na ban tausayi na rayuwa. Ni wallahi inni ina da matsayi a cikin wannan gwamnati. Sai dai ku ji an ce na aika jirgi an so shinkawa ko abinci wadatacce a zo a saida mutane a nan saboda su wannan 'yan kasuwa su ji kunya. Abin da suka yi ba su dace ba. Ba ta yiwuwa a roƙe ku a ce ku rage, kuma har yanzu ku a ci gaba da cuta mutane.
Wasu 'yan kasuwar na kwatanta kamar farashin da aka saka ba zai yiwu su saida ba, idan suka sayar kuma za su yi asara ne maimakon ma su siri ba.
Ministan da harkar kasuwanci ya haɗa musu yadda suka so shinka na suka ta da yadda ta tashi gare su, ya ce duk rukunin sun ɗauko daga can Lome zuwa nan bai wuce tashi jika 10-11 ko jika 10.5. Dan ka ƙara jika 2 ko jika 1 shi ne zama matsala. Kuma su kayan da aka samu su da aka bibiyar su daga can a taso zuwa nan ai ya kamata ya gode musu. Kuma cikin wanga hali ma in ba ku tausa to me za ku yi? Wai wasu madarshin imani ba ɓoye shinkama suka nuna jiya. Ni in ya gwamnati ma canta to ku kawo na sayi sai in saida mutane.
A Zakari,
gaskiya azumin shekarar bana sai dai a ce sai hamdala. ga kuɗin babu su, sannan kuma ga kayayyakin cikin kasuwa sai tsada. Misali dai kamar zancen da Abdulrazak ya dauko na harkar shinkafar nan, wacce ita ce ta daukar hankalin al'umma a wannan kasar ta Niger, duk da cewa gwamnati ta ce ta tsayar da farashin a tsayar da buhun shinkafar akan jika 13.5 a nan Yamai, sauran jihohin kuma farashin tana iya sauyawa. Amma kaga duk da haka ƴan kasuwa sun ki mutunta wannan matakin da gwamnatin ta dauka. Har ya kai ga gwamnatin ta fara amfani da ƙarfi, tana sa jami'an tsaro suna zuwa cikin shaguna ana fito da shinkafar ana saida ta kamar yadda ita gwamnati ta tsayar da farashin. Amma waɗansu ƴan ƙananan ƴan kasuwar sun kwatanta cewa dukkan laifin an baro shi ne tun daga baya. Misali manyan ƴan kasuwa waɗanda ke shigo da shinkafar a nan Niger, waɗanda ake cewa su ne ke da ƙarfi aka ba su izinin shigo da wannan shinkafar, daga can ne matsalar ta taso. Tunda su suna iya cewa su saida ma ƙananan ƴan kasuwar akan jika 13.5, ka ɗauke ta ka kai a shagonka tana ka hanyar kai ta tashi jika 14.5 ko kuma jika 15. Nan ne matsalar take. Kenan tun daga can ne ya kamata a ce gwamnatin ta gyara kafin a zo a nan ƙasa su ƙananan ƴan kasuwar su saida kamar yadda ita gwamnatin ta bukata. Shi ɗan kasuwa bai yiwa ne ya ce kasuwanci kuma ya waɗi, dole ne ƴan sun kasi kuma dole sai sun nemi riba akan talaka. Kenan duk ayi ta ƙari akan su masu ƙananan ƙarfi, cewa da talaka akan shi ne wannan harkar tsadar rayuwar za ta ƙari. Kenan dole ne gwamnatin sai ta kama jikinta waɗansu kayayyakin da ta san ana buƙatar su a Niger, tana da hali na ta yo da su kuma ta shigo da su a saida wa talaka a cikin farashi mai rahusa, maimakon ana ta biyan ƙananan ƴan kasuwa ana rufe musu shagogi kuma ana kwashe musu shinkafa ana saidawa. Wannan kuma an ɗauko wata hanya ce na ƙara na karya a mustatalin arziki, ana cikin wani hali kuma a ƙara a sa cikin wani hali, kaga abun bai yi ba. Ya kamata a tsaya a zauna a yi nazari kan a ɗauke irin wannan matakan da su ƴan kasuwar.
To madalla masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri da ya tattauna tare da wasu gogaggun ƴan jarida daga nan jamhuriyar Nijar, waɗanda suka haɗa da Abdulrazak Ibrahima na gidan rediyon Alternative FM birnin Yamai, da Zakari Adamu na gidan radio da television Canal 3 Niger da ke birnin Yamai. A madadinsu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sulaiman Mummuni Barma da na jagoranci shirin ke ce da ku Allah ya ba mu alherinsa. Assalamu alaikum.
To madalla, har ila yau dai a gaida Sulaiman Mummuni Barma. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya takaice.
To a takaice, dukkan tsaron Najeriya ta tabbatar da kama mutane da dama bayan wani kisan gilla da aka yi wasu manyan hafsoshin soja hudu da dakarun soja 12 a yankin karamar hukumar Bamari da ke yankin Niger Delta. Kawo yanzu dai bayanai na nuna cewa sojojin Najeriya sun yi wa yankin kawanya, inda al'ummomin yankin suka fara kaura. Rundunar sojan Nijar mai mulkin ƙasar ta soke yarjejeniyar soji da ta baiwa jami'an soja da farar hula na ma'aikatar tsaron Amurka damar shiga ƙasarta, kamar yadda kakakin mulkin sojan ƙasar Kanar Ahmadu Abdulrahman ya bayyana ranar Asabar. Matakin wanda zai fara aiki nan take ya biyo bayan ziyarar jami'an Amurka suka kai a wannan mako ƙarƙashin jagorancin mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Mali P tare da janar wato Michael Langley, kwamandar rundunar sojan Amurka a Afirka. Ana sa ran ci gaba da tattauna tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas a yau, wato a Qatar a yau Lahadi, a cewar wasu jami'an kasar Masar biyu da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na Associated Press bisa sharaɗin a sake sunansu. Hamas ta bayo masu shiga tsakani wani sabon shiri mai matakai uku wanda zai kawo ƙarshen faɗan. Isra'ila ta aika da masu shiga tsakani zuwa Qatar domin a gudanar da sabuwar tattaunawar. A yau Lahadi, kungiyar tarayyar Turai ta ba da sanarwar bayar da tallafin dala biliyan 8 ga kasar Masar mai fama da matsalar kuɗi a cikin fargaban matsin tattalin arziki da tashin hankula da rikice-rikicen da ake fama da su a ƙasashe makwabta, wanda ake tunanin zai iya haddasa ƙarin bakin haure zuwa gaɓar tekun Turai. An shirya sanya hannu kan yarjejeniyar ne yayin wata ziyarar shugabar hukumar tarayyar Turai ta kai wato da na kasashen Belgium da Italia suka kai Masar.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Fiona Wamai da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Justin. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.